An shirya? To da an yi magana. Na'am. A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يرد مكا صاحب حدوا أولا مسلاتي مي البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسطو أبو جادون كارن تلتا في مي البركة إن شاء الله na hisnul muslim min azkar alkitab was sunna na fadilatu shaykh sa'id ibn ali ibn wahab alqahtani rahmatullahi alayh bisaga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da yafiya da jinkai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa abin da ya shafi harka ta tsaro Allah ta'ala ya nuna mana karshenta waɗanda alhakin ke hannunsu Allah ta'ala ya ba su ikon kokarin kawo ƙarshen abun da izinin sa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rasa saransu a cikin wannan musamman a kwanakin nan Allah ta'ala ya yi rahama zuwa gare su muna kuma aiki da dama mu miƙa ta'aziyya zuwa ga masarautar Argungu da jihar Kebbi gaba ɗaya bisa ga abun da ya faru a garin na waɗanda suka hudu rage cewa illa kurawa ko muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ta'ala ya sa dukkan fitina da musifa su kare a kansu mu kuma gaba ɗaya Allah ta'ala ya kare mu kunci da ake ciki da ya shafi na yunwa da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya wadata kowa da halal na abin da zai ci da abin da zai sha da magani da wajen zama da kuɗin makarantar ƴaƴansa waɗanda alhakike hannunsu kullum a rika tunawa cewa mafi girman responsibility na gwamnati a kowane level ne ko karamar hukuma ko jiha ko ƙasa constitutionally shine security da kuma walwalan jama'a kamar da yake cikin constitution na Najeriya section 14 subsection 2 article B babbar manufar samar da gwamnati a Najeriya a kowane mataki shine don ayi wa mutane manyan abubuwa guda biyu bayan biyun nan duk wani abu ribar kafa ne na farko shine tsaro ya zama kowa yana da aminci na biyu kuma shine walwalan jama'a shi yasa the primary responsibility of government is the security and welfare of its citizens or of the people wannan sune mafi muhimmanci duk wani abu koma bayan tsaro ne da walwala. So kula ga wannan, duk inda mutum yake da mulki a hannunsa, wajibi ne ya tabbatar da jama'ar da ke karkashin sa tsaron su da walwalan su an magance musu. Shi yasa duk kasashen da aka ci gaba za ka ga gidaje ake yi ma na abinci na marasa karfi. Yanzu ka je kaman Saudi Arabia ko ka je ka Egypt ko wani abu, za ka ga wurare akan ware wanda bai da karfi ya je a bashi abinci ko tallafi, wanda ya gama karatu bai da aikin yi ana dan bashi dan allowance, dan stipend, dan me, dan yayi kokarin biyan bukatunsa na dole. Saboda in aka samu talauci ko kuncin rayuwa da rashin imani, to kuma sabon Allah da kuma yin laifuffuka na sace-sace su yawaita al'umma. Abinda ke hana wanda bai da shi sabon Allah, a mafiya yawan lokaci imani ne da Allah, sai maka linzami ya hana ka sabawa Allah. Allah ta'ala ya taimaka waɗanda al'amarin ke hannunsu a ga an magance irin waɗannan ko an takaita su gwargwadon ayar da Allah ta'ala ya bada iko. Yau da ikon Allah muna za mu tashi a kan darasi da nawa? Haba ustaz. Haba, kamar wanda ka je hira ko aka je haba ustaz. Yanzu kuna jin magana da yake fada? Darasi na nawa sai ka fada kowa ji yanzu? Da Allah guji. Malam Umar, ka san ba kai sunan kakana ne na wajen mahaifiya. So idan kana yadda ina tsokanan ka fa abun zai maka yawa. Darasi na 41. Fadi mu ji.
Darasi na 41.
Ka san mu muna tsokanan kakannu ko ba haka ba? Gabanin fara karatu muna maraba da ɗaya daga cikin yayinmu kuma manya-manyan malamanmu da ke karantarwa a wannan masallaci, Sheikh Haruna Isa Mubi hafizahullahu ta'ala, da a nan garin an fi sanin sa da Five Alive. Allah shi gafarta mala. Mu kuma a shekarun baya kamar shekara 34 da suka wuce, 35 da suka wuce, a not is mun fi sanin sa da fasa giwa ko kuma fasa kwai, duka akwai wannan sunan. Malam shi yake yin tafsiri a wannan masallaci ranar talata, kuma ya dauki lokaci bai da lafiya. Muna aiki da wannan dama, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya ba wa malam lafiya. Rashin lafiya da yake ciki Allah ya sa zakkan jiki ne. Allah ta'ala ya sa wannan ya zama kaffara na zunubansa, kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa dalilin wannan jinya da Allah ta'ala ya ɗora masa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa da iliminsa albarka. Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin zuriyarsa. Hidima da yake yi wa addini Allah ya karɓa a matsayin ibada. Akaramaka Allah, muna addu'a da gare ka da cewa nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 من جدا إيدا مخا جمالا هرياسا مهتو وايو. الله يكار لافيا. الله يكار لافيا. الله يكار لافيا أكرمك الله. الله يكار لافيا. جماعة ديوا أنا سنا صن كدان الله. كم سنا ما كأدو أتى الخيري. الله يكار لافيا أكرمك الله. Na biyu, akwai ɗaya daga cikin matasanmu masu son addini da ya taso ta kanasta kasar Ghana don ya kawo mana ziyara a majalisin nan. Kamar yadda da yawa sun sha zuwa daga Niger, Ghana, Kamaru da makamantansu ana karatu da su. Gabanin na shigo masallaci, Abdulrahman ke gaya mun cewa ya shigo daga Ghana musamman, kuma gobe zai bi jirgi ya koma. Sunansa Malam Abdullahi Usman ko Alifa. Malam Abdullahi Usman Alifa ko? Labarin da na samu har ya buɗe kamfani a Ghana sunansa Fantami Enterprises. So, saboda ƙauna. To Allah ya ƙara albarka. Lada da Allah yake bayarwa na wanda ya ziyara don Allah, Allah ya baka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kasuwancinka da Beirut change naka albarka. Tafiya da kai ta ziyara da kuma majalisin ilimi, duka alheri da ke ciki Allah ta'ala ya baka. Babu laifi ka tashi ka tsaya sai kai sallama ƴan uwa su ganka ko? Insha Allah. Daga Accra Ghana ko? ai ba su je ka ba sai ka sake. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu gaisa ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To muna bar da zuwan ga ko? Allah ya maka albarka. Allah ya kara wa iliminka da kasuwancinka albarka. Mu ma Allah ya kara namu albarka. Ustaz sai mu shiga karatu ko? Za mu tashi darasi na 41 yau muna 5 ne ga Rajab ko? Hijira shekara ta 1446. Don haka muna da kasa da kwana 56 zuwa ga Ramadan. Muna addu'a Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Allah ya kai mu cikin watan Ramadan a cikin imani. Ayaran ma idan ka gane inda za ta shi ustaz sai ka fara. Babi na nawa ne? Babi na 129 a cikin sa kenan muka yi kwanan jeji. Shine al-istighfar wa tauba. Babi da ke bayani akan istighfari da tuba, wanda mun yi magana akan su a sati da ya gabata, cewa istighfari ya zo sau nawa a Qur'ani. Da kalmomin da aka yi istiqaqi daga cikin sa. A'udhu billahi. Ai na ce ko 32 ko? At-tauba kuma da kalmomin da aka yi istiqaqi daga cikin ta ya zo sau 87. Irin wannan sai a riga zama da alƙalami, duk wani fa'ida muhimmiya mutum ya rubuta, in ya haddace ta kuma sai ya goge ta kada ya batta. Ba a rubuta fa'ida ilmiya ga ɗalibin ilimi kuma ya batta a wurin. In ya batta zai wahala ya haddace, amma in ya tabbatar da zai goge, to insha Allah ta'ala za ta zauna a cikin memorinsa har abada da izinin Allah. Muna cikin babi na 129 kan hadisi na nawa? Hadisi na 251. To bismillah, babin istighfari da tuba. Qala al-musannif rahimahullah, mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama, yace na'am.
وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر
فإن استطعت أن تكون
ممن يذكر الله
في تلك الساعة
فكن.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم منظر الله تيرا دأمين تسنت بتغريش يتي أقرب ما يكون الرب min al-abd fi jawfi al-layl al-akhir, mafi kusanci da bawa yake kasancewa zuwa ga mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala shine a cikin tsakiyar dare, ƙarshen dare. Fa inistata'ata, idan ka samu iko, an takuna, ka kasance mimma yadhkurullaha, daga cikin masu ambaton Allah fi tilka sa'a, a daidai wannan lokaci. Fakun, kai dukkan kokarin da zaka yi ka kasance a cikin masu ambaton Allah. Wannan hadisi riwaya ne na Amr ibn Abbas radiyallahu an, iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai. Hadisi ne na 3579, kuma Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a tahqiqin sa, bayan ya duba isnadin, ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau, bi ma'ana ana iya kafa hujja da shi. Muhallu shahid shine aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-abd, mafi kusanci da Allah mahalicci. Ar-rabb da Hausa shine wanda ya halitta, ya halicce ni, ya halicce ka, ya halicci duk duniyar da muke cikin ta yanzu, shine rabbul alamina, mahaliccin universe. Abinda Bature ke cewa universe ya hada sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su, to Allah ne ya halitta. Wani yana iya cewa ai wannan yadin wani ne yayi shi, kamfani ne yayi, shi yasa qur'ani da yazo da ya kira maka ar-rabb bai ce Allah kawai al-khaliq bane akwai wasu sunayen Allah na daban akwai al-fatir Allah al-fatir ne kuma al-bari ne huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'u al-husna kamar da yake cikin hashir aya ta 23 da 24 don haka in kace al-khaliq sunan Allah ne amma bayan nan akwai al-bari shine wanda ya halku wanda ya kera wannan shin shi yayin raw material sun ko kuma ya diba ne shi waye auduga da aka yi ai Allah ne auduga so ashe kenan wanda ya wannan ba ai halitta yayi ba abinda Allah ya halitta ne ya sarrafa shi daga wani hali zuwa wani hali shi yasa ba a cewa wanda ya kirkira sai a ce manufacturer wato wanda ya me wanda ya sarrafa ya sana'antar da shi shi kuma Allah albari ne in an ce albari shine wanda ya originating creation shi Allah yayi halitta ba tare da ya kwaikwayi halitta a wajen wata halitta ta riga yin shi ba kuma shi sinadarin halittan baya bukatan wani ya bashi shi yayi sinadarin halittan kuma yayi halittan amma mu yanzu in mun gina masallaci sai mun dauki simintin da Allah yayi mun dauki kasar da Allah yayi mun dauki ruwan da Allah yayi mun dauki asalin na'ura da aka yi daga penti sai mu kwakwaba sai mu gina amma ba ma yi raw materials din muna daukan abin da Allah yayi ne shi yasa siffata Allah bata kare akan al-khaliq kadai ba a'a shi Allah al-bari ne siffata tasa shine yayi creating abin da yake creating without copying from another previous creation babu wata halitta da Allah ya kalla yayi nasa kuma babu sinadari da ya dauka ko raw materials na wata halitta da yazo ya kera nasa mafhum don haka ar-rabb cewa Allah mahalici daga cikinsa akwai cewa mahalicin da shi yayi hatta raw materials na halittan da yayi kuma bai kwaikwayi wata halitta ba da yayi don babu halitta da ta riga ta saba lalle kwaikwaye ta mafhum don haka mafi kusancin da bawa ke kasancewa da mahalicinsa min al-abdi daga bawa shine fi jawfil laylil akhir wato a cikin duhun daren ƙarshe a magana mafi inganci shine a raba gidare kaman gida uku to mafi na ƙarshen shine mafi daraja kaman a yanzu farkon dare kan fara karfe nawa misali mu ce 6 da rabi karfe nawa alfijir ke ketowa na'am 5 da kadan to yanzu idan ka dauki misali ka ce daga 6 da rabi zuwa 5 da rabi na asuba awa nawa ne tsakani akwai 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 kana da awa 11 awa 11 sai kai divide by 3 ka raba ta gida uku in ka raba awa 11 gida uku kana da nawa kaga kana da awa 3 da wani bangare kaman minti 20 to sai ka dauki bangare biyu na farko awa 3 da minti 20 awa 3 da minti 20 ka hada su ya zama nawa awa 6 da minti 40 sai ka dora awa 6 da minti 40 akan karfe 6 da rabi na yamma zai baka nawa zai baka kaman 1 saura minti 10 ko to daga wannan lokaci ka banka ce 1 da yan kai 1 har zuwa asuba iya da daraja a dare idan kuma asuba ta kusa fitowa to shi kuma yana da additional fa'ida a dare shi yasa qur'ani ke bayyana mana a ƙarshen dare mu bashi muhimmanci ya zama wannan jawful layl ƙarshen dare din yana da tsada matuƙa da gaske lokacin karanta qur'ani lokacin yin sallar nafila sannan lokaci ne na istighfari zuwa ga Allah shine wal mustaghfirina bil ashar kamar da yake cikin Ali Imran a ƙarshen aya ta nawa zai zama ƙarshen aya ta 17 yace wasabirina wasadiqina wal munfiqina sai yace me wal mustaghfirina bil ashar shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah yace su ne mutane da suke masu hakuri, masu gaskiya, masu ciyarwa, siffar bayin Allah na kwarai, sai ce kuma masu neman gafarar Allah a lokacin yin suhur. Shi ne irin kaman karfe 3 zuwa 4 zuwa wayewan gari ko fitowar alfijir. Wallahi lokaci ne mai matukar tsada. A wannan lokaci duk yadda muka gaji, ko ba ka da lafiya a kwance kai ta istighfari. Kai ta istighfari, kai ta roƙon Allah ya gafarta maka. Istighfari na da matukar muhimmanci, ba wai ga wanda suke sabon Allah ba, ga masu bin Allah ma muna buƙatar istighfari. Shi yasa yace wal mustaghfirina bil ashar, masu neman gafara a daidai lokacin suhur. Kuma yace wa bil ashari hum yastaghfiruna, aiko kamar cikin Zariyat aya ta 18 zai zama, yace wa bil ashar, a wannan lokacin suhur din su bayin Allah na kwarai suke ga neman gafarar ta Allah, su ba masu ma istighfari kade, wa bil ashari hum yastaghfiruna, suna yi ne ko da yaushe. Akwai wasu qualities a rayuwa, idan kana so kai nasara kai kokari rike su insha Allah, duk abin da kai a rayuwa za ka yi nasara. Na farko uwa uba, damuwa da karanta Qur'ani, sauraron karatun Qur'ani, fahimtar Qur'ani, aiki da Qur'ani. Na biyu biyayya zuwa ga iyaye, uwa da uba, a rayuwarsu da bayan sun koma zuwa ga Allah. Na uku istighfari, musamman a ƙarshen dare din nan, kuma istighfari na hakika, ba wai irin kasakura a'a, na hakika. Irin wannan asakura shine Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi yake cewa istighfaruna yahtaju ila al-istighfar, shi kansa istighfarin da muke wani lokaci shi ma dace a zauna a masa istighfari, saboda ganganci ne shi istighfarin, ya cancanci a masa istighfari shi da kansa. So mu zama masu istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na hudu shine karkafi wa kowa sharri a rayuwa, duk yadda kake karkai sharri ga wani, sharri ko da harshe, ko da ido, ko da hannunka, karka kulla sharri kwata-kwata. Kuma in kana da iko, karka saka sharri da sharri, duk wanda ya maka sharri ka bashi da Allah, kaga yadda zai kare, karka saka sharri da sharri. Wannan iya da matukar muhimmanci, wannan suna daga cikin muhimman al'amura. Akwai wasu bayan su da duk wanda ya rike su insha Allahu ta'ala zai nasara. Allah shi samu wanye lafiya. In mutun ya rike da ikon Allah zai nasara. Mafhum? Tayyib. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, idan ka samu iko ka zama daga cikin, ka zama mai ambaton Allah, fi tilka sa'a, a wancan lokacin, saboda ƙarshen daren iya da data, ba masu iya bautan Allah fa a dare, sai mutumtanan da Allah ya musu baiwa. In mutum ya Allah ya masa baiwa da yi, nishadi yake yi, yake ji a ibadar dare, nishadi zai rika ji. Amma wanda bai da baiwar, zama yake yana mamaki mutum ya yanke bacci yayi sallah, yana mamakin a yanke bacci wai ana istighfari. Kuma kamar da nake ga muku, ita fa bautar Allah, in Allah ya sauwaka maka ba ta da wahala. To yadda wani yake mamakin ka a bautan Allah, kai kuma a daidai lokacin kana mamakin sa a sabon Allah, ko a sharkol yadda ba ta da amfani duniya da lahira, shi yana mamakin zaka tashi a ƙarshen dare ka bauta Allah. Amma zai iya daukan kuɗi daga nan ya tashi ya tafi Ingila, ya tafi Manchester kallon kwallon kafa, duk wahalar airport din nan da screening yayi, process na visa yayi, ya nemi kuɗin ticket, ya nemi kuɗin hotel, ya je ya zauna, ya je shiga stadium din, kuma ana bubbuge shi, saboda in ba harkar Allah ba ka tare da jama'a da yau a zauna lafiya. Yanzu muna zaune a nan kowa yana da sai, amma an kwallo ne, sai Allah ya jarabe ka zauna kusa da wani kato karfa, duk kwallon da aka buga sai ya buge shi ta haka, sai ya taka da kafa su, shi ma yana buga kwallon, zuwa zai ci kwallon, sai ya ga shi kawai mahaukaci, ka je yayi ta maka duka a wurin, kuma shine sit ɗinka da aka baka, kuma stadium ne ya ci gaba da baka canja. Kuma ka je ka wannan wahalan tim din da kake goyen bayan su, kuma sai ayi wasan, ayi nasara a kansu, asara 10 da 40.
amma idan ya dawo kace a tashi a dare sai ce wallahi ni haka Allah yi ni ba na iya tashin daren dan wallahi ni haka Allah yi kai ka ji wa Allah kariya wai har miƙa yake wai shi ba zai iya tashi wai tun asali haka Allah ya kera shi amma wa Allah ya a haka wai miƙa yake wai shi haka Allah ya yi shi babu wanda Allah ya a haka sai dai kawai ka bar shedan yayi nasara a kanka mafhum tayyib don haka duk yadda rayuwa take mu rika tashi a ƙarshen dare muna cin riba ka sanya alam abubuwa na zamani yanzu in baka da majuri tashi a wayarka akwai alam da kake iya sawa a agogonka akwai al'amura da dama kana iya da su farkar da kai da ikon Allah a bacci wani ma agogon daki ake babba da yake ƙara sai ya tashe ka a rika dagewa a tashi kuma aka sa alam din kar ku miye kuma a tashi a matsin shi a bacci haka ake yi kuma an sanye sai a matse sai a kakkashe sai da safe ce alam din nan baka man ba a mafarki yayi ba mafarki ba kai ka ba wani da a mafarkin da da gaske yayi ka cuce shi ya maka abun da bai maka amfani ba sai mu dage mu rika tashi muna ibada Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah shi jikan iyayenmu da malamanmu mafhum tayyib حديثي نا 252 احسن المسلم نعم
وقال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فاكثر الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد
لربه وهو ساجد
فاكثر الدعاء
فاكثر الدعاء قال المصنف رحمه الله ما ولف هنا لتافي يتي أحاديث 252 وقال عليه الصلاة والسلام في أيها التاثير هذا أمين تستبت أغريش يتي أقرب ما يكون الأبد ما في كسن دباوا زي كسن زوا غمحل تنسى الله من ربه زوا غمحل تنسى وهو ساجد شيني ألوكة ديكي تكين سجدة a lokacin da kake sujada shi yafi kowanne kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala fa aktsiru du'a ku dage ku yawaita yin addu'a a wannan lokaci din babu lokacin da bawa ke kusa da Allah kamar lokacin da yake sujada wannan hadisi shi ma ingantacce ne hadisi ne na Abu Huraira radiyallahu anhu yana cikin sahih Muslim hadisi na 482 ne me alakar wannan da na baya na baya yace aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-abdi fi jawfi al-layl al-akhir wannan kuma yace na cikin sujada shi wanda yace na daren iya magana akan zamani ne a awa 24 karshen daren shine kafi kusa da Allah kuma shine lokacin karban addu'a lokacin da Allah subhanahu wataala yake saukowa zuwa ga sama ya tambaye ka yace wake da addu'a ya roƙa na bashi nuzul dake dacewa da matsayin sa Allah subhanahu wataala mafhum tayyib anan kuma ba yana magana akan zamani bane yana magana akan hali ne wancan akan azzaman ne zamanin to ƙarshen dare halin kuma shine a lokacin sujada so wanda kuma yafi shine wanda zaka hada zamanin da halin a ƙarshen daren kuma kai sujada kana roƙon Allah subhanahu wataala akan ya amsa maka ga dare ga sujada dare fa lokaci ne mai matukar muhimmanci bahaushe yace dare mahutar bawa sai kuma ka ƙara da kace dare lokacin roƙon bawa zuwa gawa ga mahaliccin sa dan dare babban al'amari ne ya ishi dare daraja cewa a cikin sa Allah subhanahu wataala yayi isra'i da mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam a makka ila almasjid alaqsa dake Palestine a yanzu ayar farko a isra'i kaga a dare akai isra'i da mi'raji kuma a wannan daren aka bamu wannan salloli guda biyar da muke yin su duka me ke bayyana maka darajar dare a darajar a cikin daren annabi Muhammad sallam ya gana da annaba irin annabi Idris annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da makamantansu duka a dare ya gana da su sannan a cikin dare Allah ya saukar da Lailatul Qadr dake da sura Sukutun da guda inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Duka wannan a cikin dare ake,
mu ma a bamu rabon mu a cikin daren Allah yake karban addu'a fiye da kowane lokaci. Sau nawa Allah ya kira dare a Qur'ani?
Ustaz,
dan ka gane muhimmancin dare, Allah ya kira shi a Qur'ani sau 92. Sau nawa? 92. Rana fa sau 57. Ka san al'amarin da Allah ya kira shi sau 92, ai babban al'amari ne. Kuma ka ga darajar dare, yadda Allah ya ta rantsuwa da dare, wallayli idha yaghshaha. Misali, wannan misali ɗaya ne. Allah ya yi ta rantsuwa da dare da siffofi da dama, saboda dare na daga cikin manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala da yake rantsuwa da su don mu wa'astu da su. Don haka mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa kusa da Allah shine wa huwa sajidun alhali iya sujada. A sujada ya halatta a yi me? A yi addu'a. Shi sai ce fa aktharu du'a, ku yawaita addu'a. Abinda aka hana a cikin sujada da ruku'i shine karanta Qur'ani, kamar yadda hadisi ya zo da cewa nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qamnu ay yusajaba lakum. Hadisi riwaya na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a Muslim, hadisi 495. Sai kuma riwaya na 499 afwan 499 sai riwaya na 480 kuma riwayar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dukka suna magana ne akan ana karanta Qur'ani a cikin ruku'i in an rike gwiwa ko sujada an sa goshi da sauran gabbai a ƙasa. Mafhum? Tayyib, cewa ba a karanta Qur'ani an hana, sai dai ijtihadi na malamai akwai wanda suke iya ga in an yi kaman ɗauki addu'a ce a Qur'ani suna ga za a karanta. Wannan matsala ce khilafiyya da malamai Allah ya musu rahama suka ƙara wa juna ilimi a ciki. Mu duba al-mawsu'a al-fiqhiyya volume na 11 namba na 172, sun yi magana mai tsawo akai na aqwalul ulama cewa idan karanta Qur'anin ya zama addu'a ne, ana iya yi ko ba a iya yi. Kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, ko rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Irin waɗannan addu'o'i addu'a qur'aniyya, shin ana iya karanta su ko ba a karanta ba? A mujalladi na 11 namba 175 al-mawsu'a al-fiqhiyya suka ce ana da fahimtan ana iya karanta su in dai addu'a ne a sujada ba a ruku'i ba. Don wanda ya karanta, ya karanta ne don ya yi addu'a ba don ya karanta Qur'ani ba. Kawai ya ari larabcin Qur'ani ne da mu'ujizan kalmomin Qur'ani sai ya karanta don ya yi addu'a. Wasu malamai suka karanta babu laifi abinda ake cewa kaman a ce ikitibasi, shi ne kar ya kira ayar yadda take sai ya yi wani ƙari a cikinta da zai zama ya maida ayar kaman aran larabcinta ya yi. Kama rabbana atina, sai ka ce Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kaga wannan ba Qur'ani bane. Ko kuma maimakon rabbana hablana min azwajina, sai ka ce Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama, kaga ikitibasi nan da kai ka ari wani bangare ne na larabcin Qur'ani sai kai aiki da shi. Ya halatta ayi addu'a a cikin sujada da wani yare ba larabci ba ko bai halatta ba? A ce mutum bai jin larabci yana kuma so yayi addu'a a sujada, shin ya halatta ayi addu'a a cikin sujada da wani yare ko ma bayan larabci, kaman Hausa ko Fulatanci ko Kanuri ko Yarbanci ko Ibranci ko Tangalanci ko wani abun da ya kama da haka, ko ma Turanci kai ko Faransanci? Ya halatta ayi ko bai halatta ba? Ita ma matsala ce khilafiyya, bi ma'ana magabatanmu sun ƙara wa juna ilimi a kai. Idan muka duba al-mawsu' al-fiqhiyya mujalladi na 11 namba na 171 zuwa 173, shine shafi guda uku, sun yi magana mai tsawo akan shin yana halatta ayi ko bai halatta ba. Abinda suka rinjayar ga wanda bai jin larabci, ya halatta yi addu'a da kowanne yare a cikin sujada a sallah, ko kuma ga wanda larabcinsa bai nuna ba, wanda ake cewa dan dagaji. To idan mutum dan dagaji ne, kada ya je ya ta yin bullet a larabcin, to ya halatta yi da Hausa gabanin larabcinsa ya nuna. Saboda ita addu'a ta muftar idza da'a, kana sha'awan ka rika yin ta ne, kada nutsuwa tana ratsa jikinka. Shi kuma hatsarin yare idan bai nuna a bakinka ba, sai ka rika yin maganar ba ta zama ta yaƙini, kai ma da kake faɗa kana kokwanto abun da ke zuciyar ka faɗa ko ba haka ba. To kaga abun da ake kokwanto ko yana da matsala cikin abun da ake faɗa. Akwai wanda ya taɓa zuwa wa'azi, muna ɗalibai a jami'a, ya zo wa'azi 1995 a university. Me ke faruwa? Yace zai da Hausa, aka ce a sai da Turanci. Muna da wani tsari lokacin, saboda a jami'a muna da mutanen North Central kaman daga Kogi da yawa, mutanen Kwara da yawa, har Lagos, Ogun da yawa da suke zuwa ba su jin Hausa. Sai muka mai da shi tsari yawanci public lectures a jami'a sai da Turanci. Kuma lokacin ina chairman na da'awa 1996, muka tilasta ya zama shine standard sai da Turanci. Da yazo sai ya ce shi da Hausa zai, aka ce sai da Turanci, saboda muna da wanda ba sa jin Hausa. Kuma yini da Hausa ya nemi ya raba kan dalibai a jami'ar musulmai, sai muka yi kokari a adopt Turanci a rikai. Da ya tashi zai sai ya ce to zan yi bayani cewa lecture nan ba zan yi ta da Turanci, amma da zato zan yi ta. Don haka me ji shi mai ji ta da zato. Aka ce me kake nufi? Yace to ni ma da nake faɗa da Turancin ba ni da yakinin abin da nake nufi shi na faɗa, bari da samu yakinin. Haka aka fahimce ni, ba sai ka gamsar da kanka abin da kake nufin haka kai ba. Ya tashi zai larusi. Akwai ɗaya daga cikin iyayenmu ya rasu, Dr. AB Muhammad, da dama sun san shi. Dr. Bappa ya karantar a BUK, kuma har Cambridge University ya je ya karantar, masanin Turanci ne na hakika, har Cambridge University ya yi karatu akan Turanci. To shi ya iya Turanci na hakika, yana kuma shiga activities mu na MSS. So ni Allah ya sa yana tsananin kaunata, don har gidansa na kan je a cikin, yana deputy vice chancellor, zai wahala ne kwana uku bai gai can gida ba. To shi in ya zo ya zauna a high table in ana Turanci, duk inda kai bullet sai ya yi haka a jikinsa, haka na haka yana ta yi, sai ya riga haka ne. Kana kuskure Turanci sai haka. To wannan bawan Allah ya zo ya fara Turanci amma na zato. Tun da ya fara, doctor Allah ya ji kansa haka yake ta yi, haka yake ta yi. Allah ya ji kansa. Can da ya buga wani Turanci, ya ce Allah putet us, way past this na put. Ya ce putet, da doctor ya wani fisga zai ce da Allah tsaye da shi. Sai aka tashi aka tsaye da shi daga lecture ne. So ala ayi hali, shi addini yana da sauki. Mu muna dalibai mun ce public lecture must be da Turanci, amma shi addini yana da sauki. In mutum bai iya Turanci ba, Allah bai dora ware abinda ba za ta iya ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Baqara aya ta 255. Allah baya dora ware. Magana mafi inganci kamar da yake cin al-mawsu' al-fiqhiyya volume na 11 namba na 171 zuwa 172 da 73, shine ya halatta ayi addu'a da wani yare ba larabci ba. Daga cikin dalilan da malamai suka bayar shine kaman ayar da Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika, dake Baqara aya ta 31 kenan. Ko Allah sai ya ce ya ilmantar da annabi Adam asma'a kullaha. Daga cikin tafsirin Ibn Abbas, ɗaya daga cikin tafsiransa guda uku, sai ya ce asma'a shine dukkan lugogi, dukkan yarurruka da muke yau a duniya na daga cikin wa allama adama asma'a kullaha. A lokacin da Allah ya karantar da annabi Adam, thumma aradahum 'ala al-mala'ika, dinna ya bijiro mala'iku, duk yaran da kake a duniya a lokacin akoya annabi Adam, mu gada muka yi daga baban mu Adam. Sai suka ce asali dukkan wani yare daga wurin Allah yake, kuma shi ya ilmantar da Adam, don haka asalin luga daga Allah ne. Kula ga wannan, tunda asalin daga wajen Allah ne, kuma ya koya wa annabi Adam, wannan ke bayyana diversity namu, na cewa kowane yare ana iya bautawa Allah da shi musamman cikin al'amura da suke ba a hakam ne ta abudiyya ba, a cikin abin da suke ba a hakam ne wanda suke tauqifiyya ba. Akwai abin da yake tauqifi, ba zai ka karanta Fatiha da wani yare ba. Mafhum? A magana mafi inganci sai an koyi ta da me, da Larabci. Na biyu, suka kafa hujja da ayat da ake cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi, kamar yadda yake cikin Ibrahim ayata hudu kenan. Bilisani kaumi, kaga manzannin da Allah ya turo, mayakan turo su da yaren mutanansu, saboda mafiya yawan annaba zuwa ga kabila ko gari ake tura. Amma me yasa annabin mu bai zama Bahaushe ba? Don aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da gari ne ko ta kabila ba, ga duniya ne gaba daya. Don haka sai aka duba yaren da yake iya game duniya, shine harshen Larabci, saboda shi risalarsa alamiya ne, universal message ne, saƙon bai takaita ga wata ƙabila ba, ga duk duniya ne, kuma a duniyar ga dukkan mutanu da dukkan aljanu, mutun da aljin ya shiga ciki. Irin waɗannan dalilai suka dauka cewa ga wanda bai iya ba yana iya yin addu'arsa da yaren Hausa ko Fulatanci ko Kanuri ko Yarbanci ko Iyamuranci ko any other language ko Faransanci ko Turanci, amma ran da ya koyi Larabci ya nuna, to sai a rika yin addu'a da me, da harshen Larabci wanda shine al-asul din. Allah shi sa mu wanye lafiya, sai a rika yi da Larabci. Mafhum? Tayyib. Na'am.
Wa qala sallallahu alaihi wa sallam innahu la yughadu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fi al-yawm mi'at marrah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam
innahu lillahi alaihi wa sallam
innahu la yughadu ala qalbi
لا يغان على قلبي
وإني لا أستغفر الله
في اليوم مئة مرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا دا أمين تسبت أقريش يتي وإنه للي لا يغان على قلبي أنا للبي وأكن زوتياتا وإني لليني لا أستغفر الله إنا نيمن غفر الله fil yawm a cikin wuni daya mi amarra kaman kafa 100. Wannan hadisi asalin sa hadisi ne riwaya na Muslim rahmatullahi alayh, a hadisi na 2702, kuma hadisin iya da babban darasi. Manzo Allah ya cewa wa innahu la yughan ala qalbi, wani lokaci akan lullube zuciyata. La yughan ai shine la yughsha wala yutgha wala yughta wala yughta wala yughsha, wato lokaci sai in ji zuciyata kaman an yi rufi a kanta. Abinda rufi yake nufi shine wani lokaci nakan shiga cikin mantuwa daidai lokacin da nake so na fara wasu azkar, sai hidiman al'umma su rufe mun ban samu fara time da nake son fara ambaton Allah ba, ko matsalar sallan gawa, ko matsalar ma'aurata, ko matsalar masu rauni da ake azabtarwa a garuruwa sun zo wajensa, to shine ana mantar da ni kaman as-sahau ne, ina son na fara daidai lokaci kaza sai dan samu jinkiri saboda matsalar al'umma da ake ciki. To irin wannan idan ya faru, fiyayen halitta yace in na manta wani ambaton Allah da nake yi a daidai gabar da nake yi, ba fa sallah ba, a kawai irin azkar da ake yake na shari'a, yace la astaghfirullah, idan na tuna sai na yi kafaran wannan, shine yin istighfari fil yawmi, a wuni daya mi amarra kafa 100. Idan na manta wani zikiri ko wani ambaton Allah da nake don maslahar al'umma da tazo gaba na ko humumul umma, to nakan yi istighfari sau 100 dalilin wannan. Wannan fafiyayyen halitta kenan. Sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ya rasulullah, dan gatan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba a yi dan adam irinsa ba a duniya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah ya yabe shi da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, dukkan magana idan yayi ta sai dai wahayi ne. Allah ya yabe shi da cewa ba ma shi kansa ba wanda ya bi shi, shi ma shiryayye ne, shi mutun ne mai tausayi da jinkai, babu mai juriya zuwa ga Allah na ibada irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a zalika, idan yayi jinkirin ambaton Allah sai istighfari kafa 100, ba fa idansa ne ya ga laifi ba, ba bakinsa ne ya faɗi laifi ba, ba fa hannunsa ne laifi ba, a'a kawai jinkiri ya samu nayi saboda mas'uliyya ta al'umma da ke kansa, amma sai istighfari ga fadari bi abi anta wa ummi ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ke zama darasi mai girma ne a gare mu, inda kawai abin da ya faru na jinkiri ko manta ambaton Allah dai saboda hidimar al'umma yasa istighfari kafa dare, don Allah abubuwa da ido yake gani yau a bayyane da kuma cikin yanar gizo mai zamu ce abubuwa da bakunan mutane yake faɗa a yanzu, mutane sukan yi magana su yi sharri su yi kazafi yadda ka san babu kiyama, tare da cewa duk abun da baki ya faɗa za mu tsaya gaba ga Allah mu maimaita shi imma alheri wa imma sharri, a kuma sakawa kowa gwargwadon irin aikin da ya aikata. Shi yasa duk mutumin da ke so ya tsira sai ya kiyaye wannan wasiyar shi ya halitta ga sahabbai, shine wannan harshen to ka mallake shi ka fi karfin sa. A yanzu sai mu kara da yawan rubutun hannu chatin social media, abinda zaka rubuta zaka tsaya gaba ga Allah ka maimaita shi kuma ka kare kanka, kuma tsayawan nan ba ma tsayawa ne na gata da za a baka kujera ka zauna ba, a'a mutum zai tashi ne yadda babarsa ta haife shi a duniya, ko kaciya ba a yi wa mutum ba, hagu da shi babu komai sai wuta, kawai ya tsaya yi bayanin ayyukan da yi. Allah shi sa mu wanye lafiya, Allah shi sa mu wanye lafiya, Allah ya sa mu fi ƙarfin gabbanmu, Allah shi sa mu fi ƙarfin gabbanmu. Kuma a cikin babin nan yana ƙara bayyana mana muhimmancin du'a, addu'a shine fa aktsiru du'a, ku yawaita addu'a. Yana cikin abun da ke damuna a wannan zamani da muke ciki, akwai jama'ar da sun rena addu'a, musamman waɗanda suka yi karatu na zamani da wanda suke ganin su activist ne, irin ƴan juyin hali masu gwagwarmaya, duk abin da kace addu'a su addu'a tun yaushe ake yin ta ne, da ciki akwai ƴan boko, wanda zai ce kai ma dan boko ne, eh dan boko ne, amma dan boko da kuma dan arabiya, ai tudin wanne ko ya akar makalla, ai ba ɗaya muka rike ba, in an yi bokon kuma an yi arabiya, shehi yakan ce mun ya ganne ce malam mai hagu da dama, to akwai hagu akwai dama, ba ɗaya aka rike ba. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah ya ba mu ikon aiki da shi duka. Addu'a ba abun walakantarwa bane, babu laifi ga mutumin da yake da halin aiki kace kai aiki da addu'a, amma karka kuskura a same ka da tunanin walakanta addu'a, talaka suna da kallan kubar addu'an nan, kubar mai addu'a tun yaushe ake yin ta, karka kuskura a same ka da wannan, musamman cikin al'amarin da yafi karfin ka. Wallahi addu'a ko sa kafar takalmi zaka yi kai ka roki Allah, ka miƙe zaka sa takalmin ka, ya Allah ka sa sa takalmin a cikin daidai, dan wani sa takalmin zai fadi ya mutu, wani sa takalmin ta yaje sa sau cike samu akwai kunama a ciki ta dana masa, me zai kubutar da shi? Addu'a, addu'a ba abun walakantar bane, karka kuskura kai matakin da kake ga wai addu'a Allah an yi ta ibada da wani amfani haka sai mu taimaka, ai sahabbai ba addu'a suka yi ba, wallahi sahabbai sun yi addu'a, sahabbai sun yi me, sun yi addu'a fiyayyen halitta filin daga ya ji shi a Badar yana ta addu'a, ya Allah ga sahabbanka da ba yaki baka huto ba, ya Allah idan ka bari aka halakar da su, ya Allah ba za a bauta maka a bayin kasa ba, ya Allah Allah ka taimake su, Allah ka ba su nasara, ya Allah ka taimake su, yana addu'a har mayafin sa ya fadi. Abubakar Siddiq As-Siddiq al-Akbar, dattijan arziki, dattawan arziki na farkon zamani, bayan Allah na kware, ya zo dauki mayafi fiyen halitta ya dora masa a kansa, ya ce annabi Allah ya amsa maka, ai ko talakan gari wannan addu'a Allah zai amsa bare ka annabi, ai hakuri Allah ya amsa. Sahabbai sun yi addu'a, sai dai kuma akwai wurin da su an hada addu'a da aiki, wannan kuma daidai ne, ba zai haka kawai a gidanka iyalinka da sai kudin cefa ne ba, ka ki zuwa kasuwa aiwa sai ka ce za mu yi addu'a Allah zai kawo, wannan kuma ganganci ne, sai ka tashi za ka fita kasuwa sai ka ce ya Allah za mu je nemo halal, Allah ka taimake mu akan neman halal, kaga ka fara aiki ka yi me, ka yi addu'a, sai mu rika hada biyu, shi yasa manzon Allah tsira da aminci sabarake ke ce mana ma min shay'in akramu ala Allah min addu'a, babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah kaman addu'a. Wannan hadithin ya cikin Tirmizi, hadithi na 3370. Babu wani abun da ke da daraja, babu abun da yake as honorable a wurin Allah kaman addu'a. Duk wani honorable a wurin Allah na biyu ne, na farko shine addu'a, ba abun da Allah yake ga darajar sa irin kai addu'a. Shi yasa ita addu'a ibada ce. Shi dan adam in ka yawaita roƙonsa sai a samu matsala, shi kuma Allah in ka daina roƙonsa ne ake samun matsala din. Saboda dan adam taskarsa na karewa, amma taskar Allah ba ta karewa. Shi yasa duk wanda ya san rayuwa, duk abin da ka sa a gaba ka rika yin addu'a kana roƙon addu'a. Duk wanda kake ga yafi ka nagarta an ka ga shiga ce da Allah, amana addu'a. Amana addu'a, ka roki addu'a, kana da bukatunka ka roki addu'a. Yara kanana da suke karatun Qur'ani ba su balaga ba, wanda ba su da laifi a wurin Allah, in ka ji Islamiya ka ce amana addu'a. Duk inda ka ga wani malami mai karantar da addini kana gafi ka kusanci da Allah, roki addu'a da Allah a karma kallon a tuna da mu addu'a. Ba a san bakin wa Allah zai karba ba. Duk abin da muka sa a gaba mu rika hadawa da addu'a, mu tsarkake zuciya wurin addu'a. Kuma in muna addu'ar mu me mu sakankance akan Allah ya karba. Kar ka rika addu'a kana gogonto ko za a yi ko ba za a karba ba. Shi yasa hadisi yace faqamnu ayyustajaba lakum, hadisin dake Muslim na 379, sai ce ka sakankance ka nufi cewa wallahi Allah ya karba. Shi yasa Sheikhul Islam Ibrahim Allah yana addu'a yace Allah karbi addu'ar mu, ko kuma yace Allah ya karba, sai a ce insha Allah, sai ya ce a ta hakikan kenan ko. In kace insha Allah mun yarda, amma na tabbas din kake dafi insha Allah. Saboda me ba a son kokantawa addu'a, ka suka sabo ka zama kana very optimistic akan cewa addu'ar da kake Allah yana karba. Optimism iya da muhimmanci a addini, pessimism bai da asali. Duk abin da ka dogara ga Allah ka dauki optimism. Mafhum? Tayyib. Yayi muke da lokaci? Na'am. Minti nawa? Minti 7. Za mu iya kara babi kwaya daya wannan babin ko? To bismillah.
Fadl tasyir wa tahmin wa tahdin wa tadbir. Qala sallallahu alayhi wa sallam: Man qala subhanallahi wa bihamdi fi al-yawmi 100 marrat huffat khatayahu wa law kanat mithla zabad al-bahr. Fadl tasyir wa tahmin wa tahdin wa tadbir. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر
ولو كان مثل زبد البحر. بابي ندري لتلاتين أحسن المسلم. فضل التسبيح falalan tasbihi shine subhanallah, wa tahmid da alhamdulillah, wa tahlil shine la ilaha illallah, wa takbir shine allahu akbar. Subhanallah shine tsarki ya tabbata ga Allah, walhamdulillah shine yabo da godiya sun tabbata ga Allah, wa tahlil shine la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wa takbir shine Allah mai girma ne ko Allah mafi girma ne. Mafhum? Tayyib. Qala al-musannif rahimahullah, mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama, Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi, yake cewa man qala subhanallah, wanda yace tsarki ya tabbata ga Allah, subhanallah wa bihamdihi, tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da gode masa, fi yawmin a cikin wuni 100 marra kafa 100, huddat khatayahu ana kankare masa kurakuransa, walau kanat misla zabadil bahar, koda ya kai kwatankwacin abin da ke kama tasowa akan ruwa a kogi yawa,
ana iya cewa kaman yawan kumfan koji. Duk wannan fassara ne. Wannan hadisi riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu anhu. Asalin hadisin iya cikin Sahih Muslim, hadisi na 2691. Man kala wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi, sarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya zuwa gare shi, iya daga cikin zikiran da ake da safiya da kuma da me da yammaci, duka ana iya karantawa. In kai su mi amarra kafa 100, to za a kankare maka kurakuranka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa tasbihi tsarkake Allah ne, shine glorifying Allah, wato tsarki ya tabbata ga Allah. Dukkan nakasu ba a jingina ta ga Allah, dukkan siffar kamala ba wai ana jinginawa ga Allah ba, asalinta ta Allah ce. Dukkan kamala siffa ce ta Allah. Mafhum? Kaman adalci na Allah ne, buwaya na Allah ne, ilimi na Allah ne, tausayi jinkai na Allah ne. Mafhum? Wadannan duka siffofi ne na kamala, kuma kaman mamallakin mulki ai siffar kamala ne. To asali zaka ga tushen kamala daga Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sau nawa tasbihi yazo a Qur'ani? Aqalla tasbihi da ishtiqaqin kalmomin tasbihi aqalla yazo a Qur'ani sau 41. Mafhum? Tayyib, shine tsarki ya tabbata ga Allah. Surori ne suka fara da subhana a Qur'ani, ba aya ba sura. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan, sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa a daren, a wani dare. Kaga subhanalladhi farawa da tasbihi ne. Kana da wata aya ba sura ba aya ba fa? Yusabbihu lillahi, sabbaha lillahi. Kaga dukkaninsu da me suka fara da tasbihi ne. Mafhum? Duka tasbihi ne, da tasbihi suka fara. So da haka zaka ga Allah ta'ala yakan bude magana a Qur'ani da tasbihi, don yayi me? Don ya tsarkake kansa daga dukkan nakasu ko aibi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim, min babil misal. Kaga abunda ke sammai da kasa suna yi wa Allah me tasbihi, sai yace Allah din shi me menene, mabwayi ne mai hikima. Kaga ya fara da tasbihi, kuma sai tabbatar da siffa ta kamala zuwa gare shi, ya kuma tabbatar da sunayensa al-asmaul husna. Mafhum? Tayyib, Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Za mu tsaya a nan wurin insha Allah ta'ala a darasi na gaba, sai mu tashi akan darasi na 42 insha Allah, shine man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.